Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan ana lafiya. Ibrahim Kalma ci garba ne tare da Hanifa Isa da sauran abokan aiki muke farin cikin dawo muku da wannan shiri a wannan hantsi na yau Alhamis 9 ga watan Disamba. Kamar yadda muka yi alkawari dazu, za a ji wani rahoto kan takaddamar da ta barke kan wani shiri na ansar sama da naira miliyan guda daga wurin ƴan Najeriya da suka yi karatun likita a kasashen waje muddin suna son lasisin aiki a gida Najeriya. Kamar yadda muka saba kowace ranar Alhamis, yau ma muna tafa da shirin da kasa ba kasawa ba wanda Sula Barma ke gabatarwa. Haka kuma muna tafa da sharhin jaridun kasar Ghana, muna kuma dauke da ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka kira kuka aje mana kan na'ura. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya tare da ni Hanifa Kabir Isa. A jiya Laraba, wasu masu aikin wanzar da zaman lafiya su bakwai 'yan kasar Togo a Afrika ta yamma sun rasa rayukansu a sakamakon wata nakiya mai fashewa kirar hannu da motarsu ta taka a yankin tsakiyar Mali, kamar yadda Majalisar Dinkin Duniya ta faɗa. Kakakin Majalisar Dinkin Duniya Stephen Dujarric ya shaida wa manema labarai cewa wasu kuma 'yan kasar Togo guda uku sun samu mummunan raunuka a sakamakon tashin abin fashewar Alardin Bandigyara. Ya kara da cewa 'yan aikin wanzar da zaman lafiya din suna cikin ayarin masu tafiya ne a tsakanin garuruwan Duenza da Severa. Har yanzu ba wanda ya dauki alhakin kai harin. Kasar Togo dai ta ba da gudumawar kusan jami'ai 930 ga rundunar sojojin Majalisar Dinkin Duniya su 16,000 a kasar Mali, wanda aka fassani da suna MINUSMA a takaice, ko rundunar kasa da kasa ta tabbatar da zaman lafiya. Shugaban Amurka Joe Biden ya sanya hannu a jiya Laraba akan wani umarni daga ofishinsa domin yin amfani da damar gwamnatin tarayya wajen sayan makamashin lantarki da nufin samar da makamashi mafi inganci wanda baya gurɓata muhalli nan shekara 2050. A rage hayaki mai gurɓata muhalli da ake fitarwa da kashi 65 cikin 100 nan da shekara ta 2030, sannan a samar da motoci masu aiki da lantarki nan da shekara ta 2035. Umarnin zai ba da damar rage hayaki mai gurɓata muhalli a ma'aikatun gwamnatin tarayya a wani bangare na ƙoƙarin shawo kan matsalolin canjin yanayi. Wannan umarni na shugaba Biden ya buƙaci gine-ginen gwamnati su rika amfani da lantarki maras gurɓata muhalli 100% nan da shekara ta 2030. An kuma tanaji cewa su ma motocin gwamnati za su kasance masu aiki da lantarki 100% nan da shekara ta 2035, yayin da su ma kwangilolin gwamnatin tarayya na samar da kayayyaki da masu nasaba da wasu hidimomi su ma su kasance marasa gurɓata muhalli nan shekara ta 2050. Gwamnatin Amurka za ta zama jagaba wajen nuna misali a wajen aza tubali mai ƙarfi domin harkokin kasuwancin Amurka su yi gogayya da saura, su yi nasara a duniya baki ɗaya a sha'anin tattalin arziki a makamashi mai tsafta, wanda hakan zai taimaka a samun ƙarin ayyukan biyan albashi mai tsoka a nan cikin gida, kamar yadda fadar White House ta faɗa cikin wata sanarwa kan dabarun tunkarar canjin yanayi. Kada a shagala, labaran suna zuwar muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Laraba, an nuna ɓacin rai a shafukan sada zumunta a Myanmar bayan ganin wasu hotuna da samun bayanan zargin kashewa da ƙona wasu 'yan ƙauye su 11 da sojojin gwamnatin suka yi arewa maso yammacin ƙasar. An yaɗa hotuna da bidiyon mutanen da aka ƙona a ƙauyen Tao na yankin Sagaing ta kafofin sadarwa masu yawa a shekaran jiya Talata. An ce an ɗauki hotunan ne jim kaɗan bayan da aka kashe mutanen, sannan aka banka magawarwakin su wuta. Ko da yake babu wata kafa mai zaman kanta da ta tantance hotuna da fayafayen bidiyon, amma bayanin da wani mutum ya yi wa kamfanin dillancin labarai na Associated Press, wanda ya ce ya je wurin da abin ya wakana, yayi daidai da wanda kafofin yada labarai masu zaman kansu na Myanmar suka bayar.
Hanifa Isa aka saurara da labaran duniya. To wasu iyayen ɗaliban da suka yi karatu a ƙasashen waje sun kai kokensu gaban majalisar dokokin Najeriya don neman mafita sakamakon wani mataki da hukumar kula da harkokin likitocin ƙasar ta ɗauka na tilastawa duk wani ɗalibi da ya karanci aikin likita a ƙetare yin wasu kwasa-kwasai na tsawon watanni 6 bayan biyan kuɗaɗe sama da naira miliyan 1 kafin samun damar zana jarabawar samun lasisin fara aiki a ƙasar abinda ya janyo cece-kuce. Daga Abuja ga rahoton da wakiliyarmu Shamsi Hamza Ibrahim ta hada mana kan wannan batu.
Wannan lamari dai ya biyo bayan wata sanarwa da hukumar ta fitar da ke nuni da cewa matakin zai soma aiki ne daga ranar 21 ga watan Disambar wannan shekara ta 2021 kuma duk ɗalibin da ke shirin zana jarabawar karɓar lasisin fara aikin likita sai yayi kwasa-kwasai na tsawon watanni 6 kafin ya samu damar zana jarabawar haka kuma sai ɗaliban sun biya adadin kuɗi da ya kai naira miliyan 1,400 wanda hakan wani babban tashin hankali ne ga iyalan ɗaliban waɗanda aka sarun su alfarma ko gwamnati ne ta dauki yin karatun ƴaƴansu zuwa ƙasashen waje din. Hajiya Safiya Umar Gwandu uwa ce ga ɗaya daga cikin ɗaliban da suka yi karatun aikin likita.
Gaskiya fi sabilillahi da muka samu wannan notice inda aka turo ma yaran mu hankalin mu ya matukar tashi ba ko kaɗan ba. A matsayin mu na iyaye da ba mu da ƙarfin da zamu dauki wannan nauyi. Wasu iyayen sun yi retire, wasu iyayen nasu ma ko karatun boko ma ba su yi ba. Ire-iren mu da muka dai karatun boko alwashin da wani kila a wata za ka karbi 60,000 zuwa 80 a wata ga sauran kannan su kasa ga lalurorin iyaye sannan a ce cikin sati uku za ka je ka nemo kuɗin nan ka kawo gaskiya an cuta muna ba ko kaɗan ba.
Ita ma Hajiya Sadiya ta yi ƙari da cewa wannan tsari da aka fito da shi bai kamata ba bai yi ba because yaro ya je ƙasar waje ya yi karatu ya dawo kuma a zo a ce ga wani kuɗi da za a ƙarasawa to mu iyaye daga ina za mu fara wannan karatun ma da ya samu yaron ka ya fita ba ma mu muka ɗauka nauyinsa ba gwamnati ta ɗauka nauyi aka fitar da shi ya dawo kuma an ce sai an biya ina muka ga wannan kuɗin.
To ko meye dalilan ɗaukar wannan mataki? Profesa Abba Waziri Hassan shi ne shugaban hukumar kula da harkokin likitoci a Najeriya.
Dalilin da muke musu jaraba muka gani waɗanda suke dawowa daga wajen yawancinsu wani gaba ɗaya maza a ce akwai wasu cututtuka da suke cikin ƙasar nan ba su gane da su ba wasu ma ba saba mara lafiya ba inda suka koya musu. Jaraba guda wajen biyar da muke tsayi muka ga ana ta faɗuwa. To kuma waɗanda dai mu aikinmu ne mu ga waɗanda duk muka ba su rijista sun zama likitoci ya kamata su zama waɗanda suka cancanta ba za su samu kuskure wajen duba mara lafiya ba. Shi yasa muka yi abin nan kuma wannan ya shafi duk ƙasashen inda aka tashi. Tun wani jaraba da muka tambaya yanda ma cututtukan da ake immunization wani bai sani ba.
Maryam Usman Sha'ibu ma'aikaciyar lafiya ce
tabarbarewar aikin jinya ya lalace. Waɗannan ƴaƴa da Allah ya ba su dama suka je suka tafi aikin nan suka tafi makarantar nan suka koyi aikin nan kamata yi a dada tallafa musu akai a daga su sama ba wai a bibiye su da wani kuɗi da za su bayar ba. Wannan abin ya kamata gwamnatin tarayya ta Najeriya ta sa ido ta kula ta yi watsi akan wannan abin.
To tuni dai majalisar dokokin Najeriya da sauran masu ruwa da tsaki suka yi zama na gaggawa kan batun tare da buƙatar hukumar ta canja tsari da samar da sauki ga ɗaliban.
Dan majalisar wakilai tana shugaban kwamitin kiwon lafiya a majalisar Dr. Tanko Yusuf Sununu ya yi ƙari da cewa
bamu gamsu da hujjojin da suka bayar ba. Na farko dai babu dalilin da yake za a ce idan mutum zai shiga ya rubuta sunan shi da mai wannan jarabawan sai ya biya 10,000. Haka kuma muna ga cewa 900 ya yi tsauri a halin da ake ciki yanzu da tattalin arziki ya kare. Mafi yawancin waɗanda suke da wannan karatun gwamnatocin jihansu suka ɗauki nauyin su suka ba su tallafin zuwa wannan karatun. A halin yanzu sun ƙare gwamnatoci sun je hannu daga gare su kuma iyaye da yawa ba sa da kuɗin da za su biya wannan. Muga wannan bai isa a ce saboda wannan rashin kuɗin ba ya hana a yi ma mutum jarabawa wanda yake zai iya samun daman da yake zai zo ya amfani ma ƙasa da ilimin da ya karanto domin ya ma ƙasa aiki.
Fannin kiwon lafiya a Najeriya dai na fama da ƙarancin ma'aikata sakamakon fita ƙasashen waje da suke yi don samun aikin yi inda suke ganin an fi daraja su a can. Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Shamsiya, yanzu kuma ga Hanifa da labaran duniya kashi na biyu.
Wani lokaci a yau Alhamis, shugaban Amurka Joe Biden zai karbi bakuncin wani taron koli ta yanar gizo daga nesa a game da demokradiya. Waɗanda za su halarci taron sun hada da shugabannin kasashen duniya, kungiyoyin rajin kare haƙƙi da cibiyoyi masu zaman kansu domin shimfiɗa wata ajenda da nufin sabunta turbar demokradiya domin warware manyan barazana da kasashe masu demokradiya suke fuskanta a wannan zamani ta hanyar ɗaukar matakan haɗin gwiwa. Taron kolin wanda za a ci gaba da yin sa zuwa gobe Juma'a wani bangare ne na alkawarin da Biden ya yi a lokacin yakin neman zaɓe na ƙarfafa demokradiya a duniya a daidai lokacin da gwamnatocin duniya suke karuwa. Ko da yake an shirya yin wani taron koli na ido na ganin ido nan da shekara guda, amma wani babban jami'in gwamnati ya shedawa murya Amurka cewa ba a tsammanin za a ci gaba da irin wannan taron bayan wa'adin gwamnatin Biden. Manufofin taron sun hada da ƙarfafa demokradiya, yin rigakafi ga ayyukan gwamnatocin duniya, tunkarar cin hanci tare da haɓaka turbar kare haƙƙoƙin jama'a. Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗa a jiya Laraba cewa an wawashe kayan abinci masu yawa daga rumbunan adana su da ke yankin arewacin Ethiopia, wanda hakan ya sa aka dakatar da rarraba kayan a wasu birane biyu. Jami'an hukumar abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ke aiki a yankin sun gaza hana yin warwason saboda babban barazana da ake yi masu da ta hada da tsare ma'aikatanta da bakin bindiga, kamar yadda kakakin majalisar Stephanie Dujarric ya shaida wa manema labarai. A sakamakon haka, hukumar tallafin ta dakatar da rarraba abincin a biranen Desi da kuma Kombolcha, duka a cikin lardin Amhara da ke arewacin Ethiopia din.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jama'a, ana sauraron shirin ne a kan mitoci 17.25 da kuma 60 a jamhuriyar Niger. Za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafukanmu na yanar gizo, wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Kafin nan, ga shirin mu na gaba a shakata da wannan.
Alhaji Wiji Jallo, Wiji Dan Jinjani.
Ba gaida marigayi Shata, yanzu kuma lokaci ne da Sulaiman Muna Barma zai shigo da shirin sana.
Nakasa,
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 ba kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako. Shirin da ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sulaiman Muni Barma. Kungiyoyin na kasassu a jamhuriyar Niger sun bi sahun takwarorin su na sassan duniya wajen karrama ranar na kasassu ta 3 ga watan Disamba, wace a bana aka mayar da hankali akan gudunmuwar masu bukata ta musamman a ayyukan farfado da harkokin duniya bayan fama da annobar corona. Ganin halin da ake ciki na matsalar tsaro yasa hadakar kungiyoyin na kasassun kasar ta Niger shirye taron addu'o'in zaman lafiya kafin daga bisani su fitar da sanarwa game da halin da nakasassu ke ciki a yau, kamar yadda shugaban reshen Yamai Habibu Abdullahi yayi wa wannan shiri bayani.
Wannan point of view ne muka nuna ma al'ummar duniya irin kokari da kasar Niger ga nan gaba bisa kan zuwa ga mutane masu nakasa. Bazin Muhammadu ya muni kokari kwarai, Allah ubangiji Allah saka mai dalili. Kaga dai yau sai mu ci akwai wata karta za a yi wanda zai zamanto za ta ba dama duka inda nakasasse yake, duk inda likita yake zai zamanto za kana ka take yi abu abubuwa dai na koyi na rayuwa zai zama mai sauki gare ka idan ka wannan kartuka. An ba da direction musamman ta direction na education inclusive. Duk cikin education za ka samu ilimi na cikin ta yadda ilimi za ka samu fesar handicapé za ka samu kuma wanda ba fesar handicapé za su ta yi a tare. Kaga an wannan wariyar kuma an kashe ta kenan. Amma kukan da muke yi shine mu ya nan mu a son mu kawo kuka ga wannan fundis wucin namu. Kulanan tallafin nan namu shine aka dakatar da. To mu ya fata Allah ubangiji Allah sa a maida mana wannan fundis wucin kuma alƙawarin da Birshira fini ya dauka gwancan iko, saboda iko an ce kasa ta hiya ta tahiya. An ce za a kai shi har miliyan 150. Da shi miliyan 50 ne yanzu a ce za a kai shi 150 kuma a wuga babban abin mu sai muka ga ma gaba ɗaya an hidda shi. To shine muke fata a maida mana shi saboda burema mu ya da bukatoci kwarai. Akwai ma'aikatan hannu, akwai mutane masu yallakwal waɗanda suka yi karatu suka yi diploma, to amma mu suwa da matsala na ci gaba da karatunsu. Kaga wannan fa'in shine ke sa aya tallafin nan shi da shine aka kamawa aya dan ci gaba da ayyuka. Don ku burema mu ya fata mu ya so shugaban kasa yadda yayi dau kuma takkar da yawan nan waɗancan kuma Allah ba shi zuciyar sa wannan wannan fa'in ya maida mana shi a ci gaba da tayyar da ayyuka insha Allah. Mun ce mu ya son wannan kota in kuma a ƙara muna da kashi 5 cikin 100 ne, to mu ya son ya zamanto a ƙara muna ta kai kashi ko abin da ya da haka nan lalle yawan jama'a da aka saboda diploma in da mu da yawa suwa nan suwa karuwa kwarai. Kuma alhamdulillahi mutane ma'aikata cikin aikin gwamnati alhamdulillahi sai a ce akwai ma'aikata kwarai suwa nan suwa ci gaba da yi a ƙara muna shi ya zamanto kuma aya aiki da shi sau da kawa yadda duk muka son abin rayuwar dan mutanen mu da ci gaba.
Kun koka akan rashin samun hanyoyin shiga wurare irin hawa benaye da dai makamantansu.
A wannan kuma babban matsala ta cikin nan tana birnin Yamai, saboda ni ina cikin wanda zan wadin in kawo wannan kuka saboda ni ne babban president din shugabanan nan gunduman Yamai. Mu duk inda muka ta mu aka wannan kuka yau zaka ga na an yi farmasi. Farmasi in ka ce sai ka zo ka tsugunna kamar dan bara da kayanka da komi da iliminka da komi baka iya hawa escalator ka hawo farmasin nan ka sai magani. Yau zaka zo a cikin batiman na public wanda na gwamnati na sai ka zo zaka ga na an yi asansar ko kuma an yi escalator manya wanda sai ka yi rasu shekaran jana ta nan justice sai rairaye ne kai da daraja ta da komi dole sai na rairaye in hau in tamu in sai in sha in hau mistake justice. Ka gani wayannan abubuwa ne wanda na asha saboda in aka dibi kasan Niger ta yi ratifin convention relative to the person and the cafe yau kusan shekara 11 ko 12 me a ce yau a zaka cikin Yamai mu a ta matsayin mu na person and the cafe ba mu da izinin mu samu hanya ramp da sai inda za a duka irin administration ko kuma na assembly inda za mu zo mu shiga ba cikin matsala ba. To magabata su gane cewa alkawali ne suka dauka na ratifin in wannan convention relative to the person and the cafe kenan wannan alkawalin ya kamata a cika shi. Farmasi ne ka ta yi, alimentation ne ka ta yi, administration ne ka ta yi, babu inda za ka na ka ce yau fesu an jikafe ya je ya taka ya huce lahiya lau babu yiwana. Duk inda ka ta an yi escalator kuma escalator mai tsawo wanda dole na sai ka rere ne ka hauka tai
shin akwai yadda annobar corona da ake fama da ita a duniya ta shafi wasu harkoki ko kuma rayuwar ku kanku
to lalle ta shahi rayuwar mu kwarai saboda ka gani yau muka diba muka gani ta hanyar wani kasuwancin da ta hanyar wasu tahi da kawo tahi ta dawo wannan to alhamdulillah buwancin shugaba da ya tayi kanda wanga yazo yayi program babban program wani she wata hudu aya ba mutane taimako don ku wannan ma mu ya kai kira ga Bazum Muhammad da shi cigaba da bisa wannan hanya da aka dauka wanda zai zama to a rage mana radadin wannan ciwon nan na covid kamar yadda aka bada abinci wata hudu to a dibi yadda za a yi a samu a cigaba da wannan abun muka dauki kamar filosofi na kudi da anka bada sai mu gwamnati jinjina Allah ya saka musu alheri
to masu sauraro nan zamu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe zamu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so yanzu a madadin bakonmu Habibu Abdullahi ni Sule Mumuni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya
a gaida Sule Barma yanzu kuma ga Ridwan Abbas da sharhin jaridun Ghana
Takin gaugawa wurin magance damuwar masu motoci. Faith Ghana ce wacce kungiya ce ta maki ta gabatar da wannan kiran kuma jaridar Ghana Times ta ruwaito. Jaridar ta ce kungiyar nan ta matsi da ake cewa Fix the Country ta yi kira ga gwamnati cikin gaugawa ta dau matakan magance matsaloli ko kuma damuwa da masu motocin aiki da kungiyoyinsu sun ka gabatar. Wannan kiran ya iso ne a lokacin da baki da direbobin motocin aiki sun ka gabatar da yajin aiki fadin kasar da ke nufatar matsawa gwamnati ta janye wasu harajoji akan makamashi ko mam petrol an sanda na ci gaba da bin sawun wani mutum da ake zato har yau a cikin shari'an nan na labarin ƙarya game da shatawale jaridar Daily Graphic ce ta ruwaito wannan labarin jaridar ta ce masu cin shari'a dangane da yada labaran ƙarya game da shahararren mawakin nan Charles Nim amma mai sada ka fi sani da sunan shatawale da wasu saura guda uku sun fadawa kotu da ke shijira a cewar masu bincike na bin sawun wani da ake zato dangane da wannan shari'an lokacin da aka yi kiran shari'an karfe 9:30 na safe ranar talata 7 ga watan Disamba shekara 2021 masu shari'an a bisa shugabancin Chief Inspector Dennis Takwiti sun nuna cewar masu bincike na aiki akan gabatar da wanda ake zato suka kara da cewar za mu shawarta da lauya dangane an gabatar da wanda ake zaton shugaba Akufo-Addo ya husata matuka gaya wannan labari ne da jaridar The Chronicle ta ruwaito jaridar tace shugaba jamhuriyar kasar Ghana da Afirka ta Kudu sun farwa kasashen yammaci game da yadda suke sifatta wato rashin adalci da suke wa Afirka game da gano sabon nau'in cutar COVID-19 da ake cewa Omicron game da abinda jaridar tace ne shugabannin guda biyu sun nuna cewar akalla dama ai jinjina ya kamata kasashen yammaci su yi wa kasashen Afirka dangane da zafin naman su da kuma kwarewar su wurin gano wannan nau'i na cutar kuma su ka shaida wa duniya Afirka ta Kudu wacce masana kimiyyar ta suka gano cutar Omicron na cikin kasashen da aka haramta wa tafiya zuwa Amurka Ingila da kuma tarayyar Turai da na leka jaridar The Herald wannan labarin na samu ina dollar billion ɗaya na IMF kudin COVID setepe tsohon ministar kudi ke tambayar gwamnati kuma jaridar The Herald kamar yadda na ce ta ruwaito tsohon ministan kudi setepe yana tambayar dalilin da yasa gwamnati ta ki bayyana wa duniya kudin COVID-19 dollar billion ɗaya da aka baiwa kasar ta asusun ta'amali da kudaden duniya IMF a cikin kasafin kudin shekara ta 2022 da wannan muka iso karshen shirin jaridun na yau Radwan Allah Muktar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
To yanzu kuma sai wasu kadan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke kira ku bar mana kan na'ura.
Alaikun sashen wasu rediyon Amerika. Sunana Ɗanɗan Jai da Kadara jihar Maija Najeriya. Ina kira da gwamnatin tarayya da gwamnatin jihohi na Najeriya. Don Allah da Annabi sarrafa mun talakawa mun shiga matsala wanda zai tashi daga Kano ya zo nan jihar Maija ko kuma ya zo Kadara sai ya bi ta Abuja. Sai mun zagayo ya zo nan ta gidan sai mun zo nan Kadara. Gaskiya abin ya yi matsalaka. Tintinkan sai da nisa da halin da muka shiga maganan kuɗi wallahi ba wanda za a yi wurin da za a biya 2,000 ko yanzu 5,000 ake biya gaskiya abin dubawa ne fa ya kamata gwamnati ta duba wannan al'amarin ta yi zai rahama na gode sannan mu je ga Kadara jihar Niger Najeriya.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Abubakar Tuka Kwamogiri jihar Egusau jihar Zamfara. Ni tambaya ta nake a ƙasar nan akwai hukuma mai ƙayyade da falashin kayayyaki kuwa in babu ta dai a girgizo ta idan akwai ta kuma ta gyara aikinta a ce yanzu buhun siminti 4,600 haya ta yi tsada gidaje sun yi tsada sanadiyar tashin kayan gini shin ko son suka yi mu koma ma gininmu na gargajiya na ƙasa shin ko akwai shugabanci ƙasar nan huta lafiya fakar suka ne bulu mun goje rigo.
Assalamu alaikum sarki a sunan mura America suna na hali ba ko kije ba babu abin da ke ciyar da ilimi a Arewa ya koma baya sai talaucin da shugabanni sun kasa mutane gari ne karamin hukumar mulki take da tallafin gwamnatin tarayya na 2,500 an hana mana ayyukan cire an baka kati ta shaidar sur saboda zalunci an hana mana a garin Jega. Saboda haka muna kira ga hukumar MCC ta wa Allah ta bincika ina namu kuɗi sun da sarkane ya wuri ta shi hausar mura America suna na hali ba ko yaje ka bisa Najeriya.
Assalamu alaikum mai magana Alhaji Musa America ku ya kedan Najeriya magana kashin Jamil Kashin waɗanda ake yi tafiya da Saudiya kun ku bayyana amma ba ku bayyana Allah zai bayyanar da wanda kika ranar buri kiyama domin muna ganin wannan abin ta ko saka nake ku sake fara ji ana inja akan wanda kake shi kuma ya san wanda yayi wannan kisan za ku da kotun Allah ranar buri kiyama mai magana Alhaji Musa America su yake da Najeriya mazauni Owari.
To da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai an manfa a takaice.
An ji cewa a jiya Laraba wasu masu aikin wanzar da zaman lafiya su 7 'yan ƙasar Togo a Afirka ta yamma sun rasa rayukansu a sakamakon wata nakiya mai fashewa kirar hannu da motarsu ta taka a yankin tsakiyar Mali kamar yadda Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗa. Shugaban Amurka Joe Biden ya sanya hannu a jiya Laraba akan wani umarni daga ofishinsa domin yin amfani da damar gwamnatin tarayya wajen sayan makamashin lantarki da nufin samar da makamashi mafi inganci wanda baya gurɓata muhalli nan da shekara ta 2050. A rage hayaki mai gurɓata muhalli da ake fitarwa da kashi 65 cikin 100 nan da shekara ta 2030 sannan a samar da motoci masu aiki da lantarki nan da shekara ta 2035.
To masu sauraron mu anan zamu ja labalan shirinmu na hantsi sai zuwa karfe 4 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi karfe 3 agogon Ghana kenan ku ji wasu abokan aikinmu dauke da sabbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Hanifa Isa da ta karanto mana labaran duniya sai kuma shi Salamon Abu wanda ya hada da kuma injiniyan mu na yanzu ni Ibrahim Kalma Sigarba ke cewa sai anjima can da hantsin ko kuma in ce da rana ko salamu.